الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna yammaci na 14 ga watan Rajab hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1444 wanda ta yi daidai da 5 ga watan 2 shekara ta 2023 miladiya. Kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na Mus'ab bin Umair dake cikin wannan unguwa ta Hausawa Zura da cikin birnin Kano. Domin ci gaba da karatu a cikin littafin Usulus Sunna na babban malami Ibn Abi Zamanin rahimahullahu ta'ala, wannan kuma shine darasi na 12 a cikin haka ne ko 12 ne to darasi na 12 a cikin wannan littafi mai albarka. Darasin da ya gabata mun gama ainihin wato babin da ke magana akan sufofin Allah da sunayensa, inda muka karanta hadithin inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman, da kuma hadithin la tufakkiru fi la wa tafakkaru fi ma khalaqa, da kuma hadithin inna shaytana ya'ti ahadakum fa yaqulu man khalaqa as-samaa fa yaqulu Allah fa yaqulu man khalaqa al-ard fa yaqulu Allah fa yaqulu man khalaqa Allah fa idha wajada ahadukum dhalika falyaqul amantu billahi wa rasulihi thalatha. Wadannan hadithai musamman la tufakkiru fillah da kuma hadithin inna shaytana, dukkaninsu wadda wannan isnadin da shi babban malami Ibn Abi Zamanin ya kawo, mun tattauna akan cewa a cikin isnadinsu akwai rauni, duk da cewa a wasu wuraren sun inganta da wasu lafuzan mabambanta da sauransu. To bayan mun gama wannan, mun shiga cikin babi na gaba, babin imani da cewa Alkur'ani maganar Allah ne. Ibn Abi Zamanin yake cewa yana daga cikin qaulin ahlus sunna, yana daga cikin aqidar su cewa annal qur'ana kalamullah, alqur'ani zancen Allah ne, wa tanziluhu kuma saukakken littafin sa ne, laysa bi khaliqin wala makhluq, shi alqur'ani ba khaliq bane ba kuma makhluq bane, minhu tabaraka wa ta'ala bada'a, wato Allah tabaraka wa ta'ala shi ya fara magana da shi, wa ilayhi ya'udu kuma zuwa garin shi yake koma. Mun karanta hadithin wato amma lokaci ya ci mana, mun dai yi shimfiɗa akan shi babin, da haka za mu tashi akan hadithi mai lamba ta 28 a cikin wannan littafi. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa haddathani Ishaq an Aslam an Yunus an Ibn Wahab an Muawiyah bin Salih an al-Ala ابن الحارث عن زيد بن أرقاء عن جبير بن نفير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شمزان الله صلى الله عليه وسلم ياتي إنكم لن ترجعوا إلى الله بشيء للي حقيقة كوبا ذاكو كوما zuwa ga Allah ba da wani abu ma'ana ba za ku samu kusanci zuwa ga Allah ba da wani abu ahabbu ilaihi da Allah ya fi so min shay'in sama da neman kusancin Allah da abin da kharaja minhu ya fito daga Allah yani alquran yana nufin alqurani wannan hadisi wanda malam ibnu abi zamanin ya kawo shi dan ya karfafa wannan babi na cewa alqurani zancen Allah ne da kuma mayar da raddi ko martani ga waɗanda suke ganin alqurani halitta ne makhluki ne ba zancen Allah bane da kuma waɗanda suke kamar Jahmiya da Mu'tazila su suna ganin alqurani makhluki ne kamar yanda kuma akwai Asha'ira su kuma suna ganin rabin sa makhluki ne rabi kuma ba makhluki bane ahlus sunna su kuma suka ce da lafazin da ma'anar dukkan daga Allah madaukakin sarki ne kuma shi alqur'anin nan sifa ce daga cikin sifofin Allah ba makhluki bane to wannan hadisin da malam ya kawo a cikin wannan gaba innakum lan tarji'u ilayya bi shay'in ahabbu ilayhi wato ahabbu ilayhi min shay'in kharaja minhu yani alqur'an hadisin yana da rauni sabida hadisin mursal ne daga cikin marasil na Jubair bin Nufair sannan a cikin isnadin akwai al-Ala ibn al-Harith ibn Abd al-Warith al-Hadrami wannan rawin saduqun mutumin kirki ne faqihun kuma faqihi ne sai dai rumiya bil qadar ana suka sada makadari ne ma'ana wanda bai yarda da kaddara ba ma'ana yana daga cikin yana da aqidar qadariyanci sannan kuma ya sami ikhtiladi a kokolwarsa Jubair bin Nufair shi kuma mukhdaram ne mukhdaram wato mukhdaram shine wanda za ka ga wato shi ba sahabi bane kuma shi ba tabi'i bane an gane ko da haka shi Jubair bin Nufair sun ce yana cikin wannan tabaka wanda shi bai kai sahabbai ba kuma kana iya cewa ya dara ainihin wato tabi'ai wannan hadisin an ruwaito shi mursal an kuma ruwaito shi muttasil amma dai zancen da yafi zama daidai wato a cikin wannan hadisi akwai irsali Muawiya bin Salih ya ruwaito shi ya kuma yi sabani a kansa haka Abdullah bin Salih al-Misri wanda yake sakatare ne na Layth daga Ala ibn al-Harith daga Zaid bin Arda daga Jubair bin Nufair daga Uqba bin Amir ta wannan hanyar hadisin ya zama marfu'i kamar yanda al-Hakim Abu Abdullah an-Naisaburi a cikin al-Mustadrak ya fitar da shi haka al-Baihaqi a cikin al-Asma was-Sifat amma dai hadisin wato an ruwaito shi hadisi ne mursal sannan ta wata hanyar an ruwaito shi muttasili kamar yanda ya gabata sai dai cewa hadisi ne mursal kuma yana da rauni sannan a cikin isnadin sa har yau a wasu mutaba'at da shawahid akwai wanda akwai maganganu a kansu duk da cewa ma'ana akwai wasu isnadan da suka zo wanda za su zama kamar mutaba'a ga wannan hadisin da kuma shawahid amma dukkaninsu akwai maganganu a cikin su hadisin dai da'ifi ne shine magana a takaice hadisin da'ifi ne hadisin cewa ba za ku samu kusanci zuwa ga Allah madaukakin sarki ba da wani abu fiye da abin da ya fito wato da Allah ya fito fiye da abin da ya fito daga Allah madaukakin sarki wato shine alqur'ani wannan ita kanta ma'anar sun ce ma'ana ce wanda take akwai rauni a cikin ta duk da cewa abu ne sananne a wajen ahlus sunna wal jama'a da daga nusus da suka tabbata cewa alqur'ani zancen Allah ne kuma Allah madaukakin sarki yayi magana da shi lafazin da ma'anar duk daga Allah ne kuma Allah ta'ala yayi amfani ko yayi magana da shi lafazan wa ma'anan sannan alqur'ani wato bayan Allah madaukakin sarki zancen sa ne kuma lafazan wa ma'anan yayi zantar da shi kuma ya jiyar da Jibrilu shi shi ma kuma ainihin wato Jibril ya saukar da shi a zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kama yanda Allah ya ce nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna min almunzirin bilisanin arabiyyin mubin daka alqur'ani zance ne na Allah kuma zance ne wanda ana jinsa da kunnuwa sannan ana sanin sa da zukata sannan kira za suna kiyaye shi ma'ana suna haddace shi sannan ana rubuce shi a cikin masahib mushafi da haka duk yanda ka sarrafa shi to shi alqur'anin dai zancen Allah ne in ka rubuta shi fa kalamullahi in katabtahu fa huwa maktub zancen Allah in ka rubuta shi rubutacce ne wa in qara'atahu fa huwa maqru in ka karanta shi maqru'un abun karantawa ne dama wa in 'alimtahu in ka san shi fa huwa ma'lum sananne ne wa in hafiztahu in ka haddace shi fa huwa mahfuz dama abun haddacewa ne wa in quri'a in ma ba kai ka karanta ba an karanta maka ne fa huwa masmu'un abu ne da ana jin sa in an karanta ma zaka ji ina fata an gane to dan haka koda wannan hadisin da muka karanta yana da rauni ta fuskar isnadi to lallai ma'anar tana da kyau cewa alqur'ani zancen Allah ne dan shi malai yake so ya tabbatar anan cewa ba a taba samun kusanci zuwa ga Allah da abinda Allah ya fi so ba sama da a karanta alqur'ani sama da abinda ya fito daga Allah madaukakin sarki kaga wannan malai yana kokarin yin istishhadi da wannan hadisi wajen cewa alqur'ani zancen Allah ne ina fata an gane akwai nusus masu yawa da suka zo game da falalar karanta alqur'ani kuma ubangiji ta'ala ya bautar da bayinsa da karanta shi kamar yanda yazo cikin hadisin ibnu mas'ud radiyallahu an manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man qara'a harfan fi kitabillahi falahu bihi hasana wanda ya karanta littafin Allah harafi wato harafi daya wato yana da hasana da wannan harafin da ya karanta wal hasanatu bi ashri amsalha sannan kun san hasana ana rubuta lada 10 kwatankwacin ta kenan la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lamun harfun wa mimun harfun wato idan mutum yace alif lam mim lada 30 kenan domin alif din lada 10 za a ba mutum lam din lada 10 mim din lada 10 to ka dauka ka karance Fatiha ko ka karanta wata sura guda ko hizifi ko wani abu mai kama da haka zaka samu lada mai tari yawa hadisi ne wanda Imam Tirmidhi ya rawaito shi yace kuma hadisi ne ainihin wato hasanun sahihun a iya alif lam mim kaga mutum ya samu ainihin wato lada nawa 30 in dai Allah madaukakin sarki ya karba mutum to lada 30 ya samu wannan shine kaulin ahlus sunnati wal jamaa hadha huwa sawab kuma wannan shine daidai duk da cewa shi wannan hadisin fa huwa da'ifun wasu malaman sun da'afa shi sun ce hadisi ne wanda yake akwai rauni wato a tattare da shi ko kuma shi hadisin da muka karanta na babin kenan hadisi ne wanda yake da'ifi yana da rauni duk da cewa ma'anarsa ma'ana cewa da take mai kyau wa haddathani wahab bin masarra am muhammad bin hayyun qala akhbarana mutayyan qala akhbarana ابراهيم ابن المنذر الهزامي عن ابراهيم بن مهاجر عن عمر ابن حفص بن زكوان عن مولى الحراقة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله قرأ طه وياسين قبل أن يخلق آدم بألف عام فلما سمعت الملائكة القرآن قالوا
طوبى لأمة ينزل هذا عليها، وطوبى لأجواف تحمل هذا، وطوبى لمن تكلم بهذا. وانا حديث أبي هريرة دي. أبي هريرة الله يكرمه مسعدة يأتي من ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم يأتي إن الله للي الله مدوك كن سركي قرأ طه وياسين يا كرنت طه وتسورة طه وياسين دكما ياسين قبل أن يخلق آدم تنكن يهلتش النبي آدم بألف عام دشكرة دبو Allah madaukakin sarki ya karanta sura ya karanta Taha da Yasin kafin ya halicci Annabi Adam da shekara dubu. Falamma sami'atil mala'ikatul Qur'ana, a lokacin da mala'iku suka ji wannan Alqur'ani, suka ji Alqur'ani, qalu sai suka ce tuba li ummatin, alherin Allah ya tabbata ga al'ummar da yanzilu hadha alaiha, wannan littafin zai sauka gare ta. Alherin Allah da farin ciki ya tabbata li ummatin, ga al'ummar da yanzilu hadha, irin wannan kalami na Allah madaukakin sarki zai sauka ga wannan al'ummar. Wa tuba li ajwafin tahmilu hadha, alherin Allah ya tabbata ga kirazan da suka haddace wannan littafi. Wa tuba liman takallama bihi, alherin Allah da farin ciki ya tabbata ga wanda ainihin wato suka karanta shi wannan littafi. To wannan hadisi ne wanda yake sanadin sa yana da rauni sosai, sannan matanin sa ma munkar ne, akwai nakara a cikin wannan matanin, akwai kuma garaba a cikin wannan matanin. To mu fara da isnadin. Shi isnadin a cikin sa akwai Ibrahim bin Muhajir bin Mismar al-Madani, wannan wato masu yin naqadi akan ainihin wato marwaita sun yi maganganu akan shi Ibrahim ibn Muhajir. Imam al-Bukhari rahimahullah ya ce Ibrahim bin Muhajir munkarul hadisin sa akwai ainihin wato nakara. Ibn Hibban yana cewa zada qala munkarun jiddan. Ibn Hibban da yazo magana akan Ibrahim bin Muhajir sai yace wato hadisin sa munkarun jiddan, shi sai ya kara da jiddan ma akan irin sukar da Imam al-Bukhari yayi masa. Imam an-Nasa'i shi kuma da aka yi masa maganar Ibrahim bin Muhajir sai yace da'ifun, yace Ibrahim bin Muhajir yana da rauni. Sana a cikin isnadin akwai Umar ibn Hafs bin Zakwan. Imam Ahmad bin Hanbal yake cewa tarakna hadithahu haraknahu, ce mun yi watsi da hadisansa mun kone su. Imam an-Nasa'i yake cewa matrukul hadith, babban malami likitan hadisi Ad-Darqutni yake cewa da'ifun, yake cewa Umar ibn Hafs bin Zakwan wato da'ifi ne. Wa huwa afatul hadith, wannan shine illar hadithin. Sana hadithin Ibn Abi Asim ya fitar da shi a cikin as-sunna, Imam ad-Darimi a cikin as-sunan dinsa, Ibn Khuzaima a cikin at-tauhid, Ibn Hibban a cikin al-majruhina, sana al-Uqayli a cikin ad-du'afa, Ibn Adi a cikin al-kamil, al-Lalaka'iyyu a cikin sharhu sunna, cikin sharhu sunna, haka at-Tabarani a cikin al-Awsat, Imam al-Baihaqi a cikin al-Asma wa Sifat, Ibn al-Jawzi a cikin Mawdu'at, dukkaninsu ta hanyar Ibrahim bin al-Munzir, daga Ibrahim bin Muhajir, daga Umar bin Hafs bin Zakwan, daga kuma Maula al-Huraqa ko Huraqa, daga Abi Huraira. Ibn Hibban ya kai matuka wajen sukar wannan isnad, yace wato wannan matan, yace hadha matnun mawdu'un, yace wannan matanin ƙarya ne, matanin ƙarya ne, mawdu'i. ibn al-jawzi yake cewa hadha hadithun mawdu'un, wannan hadithin hadithin ƙarya ne, hadisi ne mawdu'i. At-tabarani yake cewa wannan magana ba a ruwaice ta daga annabi sallallahu alaihi wasallama ba sai da wannan isnadin wanda Ibrahim bin al-Munzir shi kadai ya kadaita da shi. Al-Hafiz Ibn Hajar yake cewa shi ma yayi ta'aqqubi akan zancen Ibn Hibban da Ibn al-Jawzi a cikin hukuncin da suka yi wa ainihin wato wannan hadisi da cewa hadisin ƙarya ne. Haka Imam Suyuti yace wannan hadisin la yasiru ila darajatul wada, hadisin dai ba za a ce ya kai matakin hadisi mawdu'i ba, amma dai hadisin da'ifun jiddan, hadisi ne mai rauni sosai, sannan wa matnuhu munkar ko mutanakkar, sannan shi kansa ainihin wato matanin akwai nakara a cikin matanin. Na fata an gane. To kaga wannan bayanin ya nuna cewa wannan hadisin wasu malaman sun hukunta shi cewa hadisi ne mawdu'i, wasu kuma sun yi masa hukuncin rauni, kuma raunin mai tsanani. An gane ko? Wasawabu annahu yuhkamu alayhi bid-da'fi ash-shadid, abin da ya fi zama daidai gaskiya shi ne a hukunta wannan hadisi da cewa hadisi ne mai rauni, kuma raunin mai tsanani. Sannan kuma matanin hadisin a cikinsa akwai nakara, akwai garaba. An-nakara din ta fuskar fadin inna Allah qara'a Taha wa Yasin qabla an yakhluqa Adama bi alfi amin, wannan akwai nakara a cikin wannan magana cewa Allah ta'ala ya karanta Taha da Yasin kafin ya halicci annabi Adam da shekara dubu. Lokacin da mala'iku suka ji Qur'ani sai suka ce tsuba hadhihi al-muddatu at-tawila, wannan irin lokaci mai tsawo haka, annallaha qara'aha qabla mudda, al-ma'lum annallaha ta'ala takallama bil Qur'an, takallama bihi wa nazala bihi Jibril ala qalbi Muhammad. Abinda yake sananne shine Allah madaukakin sarki yayi magana da Al-Qur'ani, ya zantar da Jibril, ya saukar wa Jibril shi, shi kuma Jibril ya saukar da shi a zuciyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Da haka fa qawlu inna Allah qara'a Taha wa Yasin qabla an yakhluqa Adama bi alfi sana hadha fihi nakara, wannan magana cewa Allah ya karanta Taha da Yasin kafin ya halicci Adam da shekara dubu, akwai nakara a cikin wannan magana. Da haka fal hadithu da'ifu sanad, hadisin shi kansa isnadin bai da inganci, sannan wa munkarul matan, sannan shi kansa matanin kuma wato munkar ne, kuma da zai fi kyau ya fi dacewa ma ga shi kansa Ibn Abi Zamanin a ce bai ambaci wannan hadisin ba, inji malamai, wato ya tsarkake littafinsa wato usuli as-sunna daga irin wannan hadisi, domin nassosin da suka tabbatar da cewa Al-Qur'ani zancen Allah ne sun wadatar, ba sai an kawo irin wannan hadisi. Haka hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ingantattu sun wadatar, babu buƙatar irin wannan hadisin wanda a cikinsa akwai nakara, kuma nakaran ma mai tsanani, ga rauni mai tsanani, kuma a ce an kawo shi a cikin irin wannan littafi. Da haka dalilan da suke nuna cewa Al-Qur'ani zancen Allah ne dalilai ne masu tarin yawa daga Al-Qur'ani da kuma sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Na fata an gane hadisin, dai kaga ma'anarsa tana da wato akwai nakara a ciki, babu wani hadisi da yazo da irin wannan ma'anar. Da haka hadisin yana da rauni, shi kansa anan ka duba Ad-Darimi ya kawo shi, sannan ya ce munkarun, haka kuma koma cikin ad-da'ifa ta Sheikh Nasiruddin Albani, hadisin bai inganta ba. Wa haddathani Wahab an ibn Wadah an Zuhair ibn Abbad an Abbad qal kana kullu man adraktuhu min al-mashayikh. Abbad yake cewa ya kasance duk wanda na riske shi daga cikin manyan malamai, Malik ibn Anas irin su babban malami Imam Malik, wa Sufyan bin Uyayna da babban malami Sufyan bin Uyayna, wa Fudail bin Iyad da kuma irin su babban malami Fudail bin Iyad, wa Isa bin Yunus, wa Abdullah bin al-Mubarak, wa Waki' ibn al-Jarrah, wa gairuhum, da wasu su cikin wayannan manyan malamai, mimman adraktu daga wayanda na riska, inji Abbad, min fuqaha'il amsar daga cikin manyan malaman da suke garuruwa irin su Makka, والمدينة والعراق والشام ومصر وغيرها يقولون دنا ساميسو نارس كيسو سنة چوا القرآن كلام الله القرآن با مخلوق بني زنچان الله ليس بخالق ولا مخلوق شي القرآن با خالق بني با كما مخلوق بني ولا ينفعه علم حتى يعلم وي علم مي علمي بزي أمفاني شبا har sai ya san haka wa yu'mina sai kuma yayi imani da annal qur'ana kalamullah alqur'ani zancan Allah ne laysa bi khaliqin wala makhluq duk ilimin mai ilimi duk yanda ya tumbatsa ilimi in yana da aqida irin ta jahmiyanci ko aqida irin ta mu'tazilanci ta cewa alqur'ani makhluqi ne ba zancan Allah bane ko kuma irin na asha'ira wanda suke cewa rabi zancan Allah ne wato rabi makhluki ne rabi ba makhluki bane to wannan gaskiyar magana wato ilimin sa ba zai zama mai amfani gare shi ba har sai mutun ya dawo ya tuba ya kuma yi imani da cewa alqur'ani zancan Allah ne subhanahu wata'ala laysa bi makhlukin qala ibn waddah yake cewa ولا يسوء احدا بايا حلتا ga wani an ya kula yace kalamullah qatt hatta ya kula laysa bi khaliqin wala makhluq baya halatta mutun yace alqur'ani zancan Allah ya shiru har sai ya kara da cewa laysa bi khaliqin wala makhluq ina fatan gani wala yanfa'uhu ilmun ilmun sa ba zai amfane shi ba hatta ya'lama har sai ya sani wa yuqina yayi imani annal qur'ana kalamullah cewa alqur'anin nan zancan Allah ne sannan kuma laysa bi khaliqin alqur'ani ba khaliq bane wala makhluq ba kuma makhluqi bane minhu azza wa jalla bada'a daga Allah subhanahu wa ta'ala ya fara Allah ne ya fara magana da alqur'ani ya fara magana da shi wa ilayhi ya'udu kuma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala alqur'ani yake komawa wa man qala bi ghairi hadha duk wanda ya kudurta wata aqida ba wannan ba game da alqur'ani faqad kafara billahi al'azim ya kafirce wa Allah mai girma wa qala maslamatu bin al-qasim rahimahullah yace kalamullahi azza wa jal littafin Allah mai girma ko zancan Allah mai girma da daukaka munazzalun abun saukarwa ne mafruqun abin rarrabewa ne da bambancewa laysa bi khaliqin wala makhluq shi ba khaliq bane ba kuma makhluqi bane shine ma'ana mafruq arraba shi ba khaliq ba shi ba makhluq ba la tadkhulu fihi alfazuna lafzan mubasa shiga cikin alqur'ani wa inna tilawatana lahu haqiqa karantawar da muke wa alqur'ani ghayru makhluqatin shi karatun da muke wa alqur'ani ba abun halitta bane karwani akwai masu cewa shi alqur'anin ba makhluqi bane amma karantawar lokacin da kake karantawa nan shi makhluqi ne to shine sai malai yake ta wa inna tilawatana lokacin duk da kake karanta alqur'ani to kana karanta abinda ba makhluqi bane wannan tilawar da kake ta alqur'ani ghairu makhluqa ba makhluqiya bace li'anna tilawata hiya alqur'an bi'ainihi domin karatun da kake shine alqur'anin da ainihin sa ainihin alqur'anin shine abinda kake karanta da haka ba za a zo a yi wa mutane dodorudo a ce a'a sautin da kake fitarwa wannan makhluqi ne amma shi abinda kake fitarwa ko kuma ainihin shi alqur'anin ba makhluqi bane da haka ko da kai kake karantawa a lokacin da kake wata magana to wata magana kake daban amma da ka ce bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wannan sautin da ke fita daga bakinka wannan tilawar da kake ba makhluqi bace faman za'ama anna tilawata makhluqatun duk wanda ya riya cewa wato ita tilawar alqur'ani makhluqi ya ce faqad za'ama alqur'ana makhluqan a takaice kawai ya ce alqur'ani makhluqi ne wa man za'ama anna alqur'ana makhluqun duk kuma wanda ya riya cewa alqur'ani makhluqi ne faqad za'ama anna ilma allahi makhluqun to kamar ya ce ilimin Allah abin halitta ne, makhluki ne. Wa man za'ama anna ilma Allah makhluq, wanda ku yariya cewa ilimin Allah makhluki ne, fa huwa kafirun, ya kafirta. An gane ko? Wato kaga Ibn Abi Zamanin yanda ya ciro mana maganganu daga malamai ma'abota ilimi, abinda suka hada akai, abinda suka yi ijma'i akai na cewa Al-Qur'ani zancan Allah ne. Ya ciro mana da isnadi, yace haddathani Wahab daga ainihin wato Ibn Waddah, kamar yanda ya gabata, sai dai kamar yanda muka ce Ibn Waddah din nan, kamar yanda bayani ya gabata akan sa, fihi da'afun, akwai rauni a game da Ibn Waddah. Haka kuma Zuhair bin Abbad, wato Ar-Rawasibi shi ma haka. Daraqutni yace majhul, wannan Zuhair bin Abbad Ar-Rawasibi majhulun ne. Didda Imam Zahabi yayi masa ta'aqubi, yake cewa a huwa ibn ammi Waqi', shi wannan ba majhuli bane, shi Abbad Zuhair bin Abbad Ar-Rawasibi wato dan ammin Waqi' ibn Jarrah ne, kufiyun, mutumin Kufa ne, ya sauka a Misra. Haddasa an Malik ibn Hafs ibn Maisara wa jama'a, sannan yayi ruwaya daga wato warawa wa ruya ani Dhahabi at-tarjuma, ashara ila tawthiqihi wa fihi Abbad, fa hadha sanad alladhi dhakarahu al-ulama fihi da'af, wannan dai isnadin da malamai suka ambata wato akwai rauni a cikin sa. ولكن هذا مشهور معروف عن اهل العلم ولا اما انهم يقولون ان القران كلام الله ضد شو اكو روني اشكين اسنادن اما wannan zance ne mashhuri sananne ga malamai ma abuta ilimi suna cewa alquran nan zancan Allah ne an gane ko da haka almuallif da ya ruwaito wannan hadisin da isnadin cewa an abbad qala yace kana kullu man adraktu min almashayikh yace duk wanda ya riska daga cikin malamai da ya kawo mana su Malik su Sufyan su Fudail su Isa bin Yunus su Abdullah su Ibn al-Mubarak su Waqi' da wasun su cikin wanda ya riska cikin manyan malamai da suke garuruwa irin Makka, Madina, Iraq, Sham, Misra da wasun su dukkanin su sun ya shahara suna cewa Al-Qur'ani zancan Allah ne ba makhluki bane, wannan mashhuri ne daga malamai mabuta ilimi, kuma magana ce mutawatira koda ku isnadin wannan hadisin da muka karanta yana da rauni, sai dai cewa annahu ma'lumun, sanannan abu ne cewa yaquluna alquran, malamai suna cewa alqurani kalamullah laysa bi khaliqin wala makhluq, li'anna alqurana sifa, saboda alqurani sifa ce min sifatillah, daga sifofin Allah ta'ala, huwa alkhaliq, shi Allah shine alkhaliqu bi dhatihi wa sifatihi, wala tanfakku sifat anil dhat, ba ko yanda zaka iya raba sifa daga zati, la yumkinu an takuna zatun biduni sifat, ba zai yi ba a ce an samu zati ba tare da ainihin wato sifa ba, biduni ainihin wato alisim, fallahu huwa alkhaliqu bi dhati wa sifati, da haka Allah shine mai halitta da zatin sa da sifar sa, fala yuqal, dan haka ba za a ce inna sifata hiya alkhaliq, ita sifar ita ce mai halitta ba, shi yasa aka ce alquran kalamullah laysa bi khaliqin wala makhluq, domin in ka ce alqurani makhluki ne kaga ka fada jahannanci da ainihin mu'tazilanci, sannan ba za ka ce alqurani khaliq bane saboda an ce sifa ce cikin sifofin Allah, a'a, Allah madaukakin sarki shine alkhaliq, shi kuma alqur'anin sifa ce min sifatil khaliq, na ba ta gane ma yuqal inna kalam Allah huwa alkhaliq, yuqalu alqur'an kalam Allah, kawai sai da ce alqur'ani zancan Allah ne sifatan min sifati, alqur'anu kalam Allah laysa bi khaliqin wala makhluq, sai kuma malai yace ya ci gaba da cewa wala yanfa'uhu ilmun hatta ya'lama wa yu'min anna alqur'ana kalamullah laysa bi khaliqin wala makhluqin, ma'ana yani al-insan la yanfa'u, mutum ba zai amfane shi ba illam yu'min, indai bai imani bi anna alqur'ana kalamullah, cewa alqur'ani zancan Allah bane, to imanin nasa ba zai zama mai amfani ba. Wa qala alqur'anu makhluq, aka waye gari mutum yana cewa alqur'ani makhluki ne, faqad fa'ala kufran, to ya aikata abin da yake aiki ne na kafirci, ولهذا نص الائمه dan haka manyan malamai suka nassanta ala anna man qala, akan cewa duk wanda yace alquran makhluqun fa huwa kafirun, wa hadha ala al-umum, wannan a game kenan, duk wanda yake da aqidar alqurani makhluqi ne suna cewa aqida ce ta kafirci, kafiri ne, amma shakhsul muayyan fala budda min qiyamil hujjati alai, amma aka samu ga wani mutum daya kuna tattauna da shi sai kaga yana da aqida cewa alqur'ani makhluki ne to ba za ka ce ai da ma an ce kafirai ne ku ba sai ka tattauna da shi ka kafa masa hujja an gane kaman yanda la'anul mu'ayyan baya halatta a musulunci to haka ma kafirta wani mu'ayyan baya halatta sai ka zauna da shi ba za ka dan mutun ya aikata akwai wanda za ka ya aikata abinda aikin nan kafirci ne amma kuma in ka zo ka tattauna da shi za ka bai kafirta ba ko saboda jahilci ko saboda wani tawili ko saboda wata gurbatacciyar fahimta to kaga idan jahilci ne yana bukata ka ilmantar da shi sai ka wayar da kansa ka fitar da shi daga cikin wannan jahilcin ya ci gaba da kuma kudurce wannan aqida to sai hukunci a aukansa idan yana da wata shubha ne to sai ka zauna da shi ka warware masa wannan shubhar kuma ka gamsar da shi ta warware sai kuma ya ci gaba da kudurce wannan aqida to sai hukunci a aukansa ko kuma yana da wani tawili to sai ka zauna da shi kun tattauna ya zube hujjojin sa ka ji tawilin sa sannan ka ganar da shi ka kuma dora shi akan daidai to daga nan kuma sai a yi masa hukuncin da za a yi masa da haka shi yasa alal umum duk wanda ya ce alqur'ani makhluki ne zaka iya cewa kafiri ne amma in ka samu ga wani muayyan shi kuma ya ce alqur'ani makhluki ne to ba za a kafirta shi ba har sai an kafa masa hujja ina fata an gane shi yasa ibnu waddah yake cewa wato duk da cewa isnadin ibnu waddah akwai magana a ciki yake cewa baya halatta mutum ya ce kalamullahi qattu yashuru har sai ya ce laysa bi khaliqin wala makhluq kar mutum ya mutane dungu saboda a gane wata aqida yi kudurce in yace wato alqur'an kalamullah to sai ce laysa bi khaliqin wala makhluq in ko ba haka ba to sai zamto ilimin sa bai zama mai amfani ba har sai ya dawo ya faɗa haka da haka bada wa ilaihi ya'ud minhu bada wa ilaihi ya'ud wa man qala bi ghairi hadha faqad kafara billahi al'azim hadha nassu min al'imma wannan nassi ne daga manyan malamai anna man qala duk wanda yace alquran makhluqun fa huwa kafirun 'ala umum kama anna man ankara ru'yatallahi fil akhirah kaman wanda yace ne ba za a ga Allah ba a lahira to shi ma kaga fa huwa kafirun billah wala yasa'ul muslim bi halatta ga muslimi an ya kula kalamullah hatta ya kula inna kalamallahi laysa bi khaliqin wala makhluq wal qur'an minhu bada wa ilayhi ya'ud yani takallama Allah bihi subhanahu wa ta'ala Allah ne ya zance da alqur'ani wa ilayhi ya'ud fi akhir az-zaman kuma zuwa ga Allah alqur'ani zai koma a ƙarshen zamani shi yasa za a wayi gari duk za a debi hafizan alqur'ani ragowar wanda suke rike da wani abu duk za ka ga mutun takadda alqur'ani in ka bude za ka kawai sai fara takadda ya koma zuwa ga Allah ta Allah kai kai mu wannan lokacin ko ka buda alqur'ani kaga gaba ɗaya babu komai shine ma'ana wa ilaihi ya'ud da aka ji ana ta cewa wa ilaihi ya'ud zai koma ne zuwa ga Allah subhanahu wataala ilaihi ya'ud an gane ko wala yasa'ul muslim wa ilaihi ya'ud fi akhir zaman hina ma yatruku an-nasu al-amala bil qur'an da zaran mutane sun yi watsi da alqur'ani sun daina amfani da shi to yanzu alqur'ana min sudurir rijal Allah zai zare alqur'anin daga zukatan mutane saboda ga muhaddatan alqur'ani a baki amma ba aiki to da al'umma ta daina aiki da alqur'ani Allah sai zare alqur'anin daga zukatan waɗanda suke haddace da shi wa min al-masahib sannan Allah ya zare alqur'anin sa dan kar a tozartan masa da littafi sai zare alqur'anin daga cikin takardu sai ka buɗe alqur'anin ka ga kawai sai fara takarda ba rubutu gaba daya na'udhu billah muna neman tsarin Allah da haka wannan yana daga cikin manyan ashratus sa'a shi yasa rugujewar makarantun alqur'ani wallahi ba karamin musiba bace rashin kulawa da su da rashin goyen bayan su wallahi ba karamin musiba bace ba karamin tashin hankali bane makarantu da ake haddatar da yara alqur'ani kaga suna sakurkwacewa suna lalacewa saboda hukumomi ba ruwansu da su dama jama'ar gari ba ruwansu da su hatta iyayen da suke kai makarantu ƴaƴan su irin wannan yawanci suna kai su ne ko dan kasu tafiyawo ko dan kawai sun dame su a gida da haka babu wani goyen baya da za ka ga irin wannan makarantu duk inda ka je za ka ga wannan makarantun shi yasa kawai za ka ga cewa sai dai kawai wanda Allah ta'ala ya kaddara cewa yana irin wannan kawai ya tayi fi sabilillah amma za ka ga baya samun gudunmawa da goyen baya da karfafar gwiwa yanda ya kamata daga jama'ar gari ko daga ainihin wato hukumomi da makamantan haka da haka kaga kenan shi za a wayi gari idan mutane suka daina amfani da alqur'ani to mahaddatan za su koma zero domin ba haddace shi kawai aka ce mutane su yi ba saukar da yara kawai aka ce a tara yara a ce sun yi sauka ba shi kadai aka ce wace aka yi alqur'ani ya zama rayuwarmu ya zama jinin mu da tsokan mu gaba daya, ana karanta shi, ana fahimtar ma'anarsa, ana aiki da shi. Wannan shi ne ma'anar Alkur'ani. Amma dan ka zauna ka haddace Alkur'ani amma halinka daban da Alkur'ani, me amfanin haddata ka? To za a waye gari, za a zare shi daga zukatan mutane, za kuma a cire shi daga cikin wato takardu. Wannan yana daga cikin manya-manyan alamomin tashin alkiyama. Fa yusbihun nas la yajiduna la fi sudurihim ayatan wala fil masahib aya. Mutane za a waye gari kawai da ka tashi ga wacce ka ji tilawa babu. Gaba ɗaya mutum ya ji tilawa ya koma zero, an yi delete all. To da su ake magana. Shi kuma mutum ya ji gaba ɗaya kwakwalwar an yi formatting ɗinta gaba ɗaya ba Qur'ani. Sannan ya lalubi Alkur'ani ya ga to ikon Allah. Duk ayar da ya nemi ya lalubi zai ji babu ita. Ya kuma ce bari ya ɗauko Qur'anin ko ya ga me yake faruwa ko ya tuna. Da ya buɗe Alkur'anin sai ga sai takarda kawai. Ba rubutu. Babu rubutu. Ba rubutu. Ba rubutu. To kaga lokacin da zai zo kafin wannan lokacin me ya kamata? Mu da Allah ya yi mana arziki ga makarantu nan ga mahaddatan Alkur'ani a cikin mu kamata ya mu dage mai tai. Ko sai an zo wannan lokacin sannan mutum ya ce zai karatu. Kaga shi ma wanda ya haddace din ya zo an yi formatting da kwakwalwa, an yi mai delete all. To ina ga wanda bai ba sai a wannan lokacin ya ce zai yi? Alkur'anin shi ma an kada ko sai takarda kawai babu rubutu a ciki. Wannan zai fa zo fa yana cikin alamatus sa'a. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kai yana cikin alamomin tashin alkiyama. Idza taraka an-nasu al-amala bil-Qur'an, da zaran mutane sun daina aiki da Alkur'ani, sun watsa, sun zama ƴan duniya, sun shagala, kowa kawai duniya yasa a gabansa, ba ruwansa da littafin Allah, ba ruwansa da saƙon Allah madaukakin sarki dake cikin wannan littafi. Ka duba wancan hadisin, duk da bai inganta ba da muka karanta, lokacin da mala'iku suka fara jin Qur'ani, sai suka yi duk al'ummar da za a saukar mata wannan al'umma alheri ya tabbata ga wannan al'umma. Littafi ne mai albarka, wallahi ba za ka taɓa albarka ba in ka baka da Alkur'ani. Dole in kana son albarka sai ka rike wannan littafin. To da zaran mutane sun daina amfani da shi, rufi'a, kawai sai a ɗauke shi. Dama an saukar da shi ne don a karanta shi, a yi ibada, a kuma yi aiki da abin da Allah ta'ala ya saukar a cikinsa. To sai aka waye gari mutane sun daina karanta shi, sun ƙaurace masa, sannan an daina aiki da shi, shikenan sai Allah ta'ala ya ɗauke kayansa. Wa hadha ma'ana qawlu, wannan shine ma'anar fadin sa, wa ilayhi ya'udu minhu bada'a ya'ani takallama Allahu wa ilayhi ya'udu ay yurfa fi akhir az-zaman, za a dauke shi a karshen zamani. Wa man qala bi ghairi hadha faqad kafara billahi al-azim, an fahimta ko? Sannan gaba ta karshe da mal'i ibn wato maslamatu bin al-qasim yake cewa kalamullah ay munazzalun, saukaccen littafi ne, mafruqun laysa bi khaliqin wala makhluq, كلام الله منزل لا بد من الايمان باب مكوى ايماني بان القران منزل القراني سوكacce ne ainihin wato kaman yanda Allah madaukakin sarki ya ainihin wato saukar da shi. Lafzan mu ba sa shiga cikin alqurani kaman yanda maslama yake fara. Lafazan mu ba sa shiga cikin Alkur'ani. Wa inna tilawatana lahu ghairu makhluqa, karanta wanda muke wa Alkur'ani ba makhluqiya bace. Tilawatuna lilqur'an li anna tilawata hiya alqur'an bi ainihi, ainihin qur'anin shine abinda muke karanta muke tilawarsa. Fa man za'ama anna tilawata makhluqun faqad za'ama ainin wato annal faqad za'ama annal qur'ana makhluqun, har zuwa karshe mas'alatu tilawa malamai sun tattauna magabata akan tafi mas'alatu tilawa wal lafz hal التلاوه هي المتلو المتلو هو كلام الله المقروء هو كلام الله وانا ان شيغا wata magana daban da haka wannan wato shine a takaice abinda wannan babin ya kunsa. Muna da lokaci mu shiga cikin babi na gaba 26, to an kiyo ko mukaddima zamu yi. Babun fil imani bil arsh, babun da zai tattauna kuma game da imani da al arsh. Wa kana arshuhu ala al-ma, al-arshin ubangiji, imani da al-arshi. Qala Muhammad ibn Abi Zamanin yace wa min qawli ahli sunnah, yana daga cikin aqidar ahli sunnah, anna Allah azza wa jalla khalaqa al-arsha, Allah mai girma da daukaka ya halicci al-arshi. واختصه بالعلو والارتفاع sannan ubangiji ta'ala waqtasahu yake banci ita al'arshin bil ulwi da daukaka wal irtifa ita ma dai daukaka kenan fauka jami'i ma khalaka sama da duk abin da ya halitta al'arshi ita ce karshen abin da Allah ya halitta in kai sama kamar yanda zamu karanta idan ka wuce sama daga sama ta daya har ka kai zuwa sama ta bakwai to daga nan in ka wuce nan zaka je ainihin wato kursi to daga kursi halitta ta karshe wanda Allah ya daukaka ta fiye da kowace halitta ta sama ita ce al'arshin ubangiji thumma tawa alai sannan ubangiji ta'ala ya daidaita akan al'arshin kaifa sha'a yanda ya ga dama kama akhbara an nafsihi kaman yanda ya bada labari da kansa fi qawlihi cikin fadin sa arrahmanu 'ala al'arshi stawa mai rahama ya daidaita a al'arshi lahu ma fis samawati wa ma fil ard abinda ke cikin sammai da abinda ke cikin ƙasa dun nasa ne wa ma bainahuma da abinda ke tsakanin su wa ma tahta thara da abinda ke karkashin ƙasa din na Allah ne kuma gudanar da abinda ke sama da abinda ke ƙasa da abinda ke tsakanin sama da ƙasa da abinda ke karkashin ƙasa gudanar da shi baya mai wahala wala ya'uduhu hifdhuhuma kula da su da gudanar da su bai masa wahala suratu taha aya ta 5 zuwa ta 6 wa fi qawlihi da kuma fadin Allah subhanahu wa ta'ala thumma stawa 'ala al'arshi ya'lamu ma yanju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha Allah madaukakin sarki ce thumma tawa 'ala al'arsh sannan ubangiji ta'ala ya daidaita a al'arshi ya'lamu Allah yana sanada ma yaliju fil ard abinda ke shiga cikin ƙasa duk abinda ke shiga cikin ƙasa Allah ya san da shi wa ma yakhruju minha da abinda ke fita daga cikin ƙasar duk wani abu da za a cusa shi ya shiga cikin ƙasa ko menene shi Allah ya san me sannan duk abin da za a yi ta haƙowa a yi ta tonowa ko menene shi Allah ta'ala ya san shi wa ma yanzilu minas sama Allah ya san duk abin da ke sauka daga sama wa ma ya'ruju fiha da abin da ke hawa cikin ta Allah dai ya sani fa subhana man ba'uda fala yura wa qaruba bi ilmihi wa qudratihi fa sami'a an-najwa Ibn Abi Zamanin sai ce fa subhana sarki ya tabbata man ba'uda ga wanda yayi nisa fala yura ba a ganin sa wa qaruba yayi kusa amma kusancin bi ilmihi da ilmin sa wa qudratihi da ikon sa fa sami'a an-najwa shi yasa yana jin mitin da ake kus yana ji kaga an ce al'arshi ya daidaita al'arshi kai ka san al'arshi tsakanin al'arshi tsakaninka da al'arshi tafiya ce mai nisa to shine ma'ana fa subhana man ba'uda sarki ya tabbata ga ubangijin da yayi nisa fala yura ba a ganin sa sannan wa qaruba amma ya kusanto amma wace irin kusanta bi ilmihi da ilmin sa wa qudratihi da cikakken ikon sa fa sami'an najwa yana jin mitin da ake an yi kira mitin cikin dare an kulle an je hotel kaza ko an je wani ɗakin taro ko an je wani killataccen guri duk wannan tattaunawar da aka yi Allah ya ji me wane ya ce me wane ya faɗa su wane me suka ce me aka kulla me aka kwance fa sami'an najwa ubangiji ya ji wannan najwa ganawar kai da ka kira wani mutum ko abokinka ka kebe kuke tattaunawa wanda suke wucewa ba mai jin me kuke cewa shi yana jin annajuwa yana jin ganin naku gana wanda kuke da mitin din Allah shi ya ji sai mu tashi wa haddathana wa qad haddathani ibn al-mutarriq sai mu tashi kan hadisi insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت سبحانك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك